Amin. Ya ce, Malam, na ji wani malami ya ce duk wanda ya yi sallah da suturar da ya ɗinka ta da kuɗin haramun, sallarsa ba ta karɓu ba. Ina buƙatar ƙarin bayani, Malam.
Yana kwaɗaitarwa ne cewa duk wanda zai yi ibada ya kamata yi ibada a cikin wato sutura ta halal, a cikin sutura ta halal, kada ya je ya bauta wa Allah da haram. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah zai duba sallarka idan ka yi ta a daidai, idan ka yi ta a daidai Allah zai karɓi sallarka, kuma zai maka azaba akan kayan haram, satar da kai da kuma ibada da kai da kaya na haram. Wallahu ta'ala alam.
To, wannan ‘yar uwa da ta turo takarda jiya ba a samu damar karanta ba, yau ma ta sake turowa, tana korafin cewa ba a karanta mata ba, ta yi haƙuri, yanzu za a karanta insha Allah ta'ala. Ta ce, assalamu alaikum malam, barka da shan ruwa. Ta ce, malam, mace ce tana jinin al'ada, shin ya halatta ta ɗauki alƙur'ani kuma ya halatta ta shiga masallaci? Tambayarta ta farko kenan.
Malamai sun hana mace mai al'ada ta ɗauki alƙur'ani ko ta shiga masallaci. Wannan akwai maganar malamai a kan wannan. Amma an yi saɓani ne, wasu malaman sun halatta za ta iya wucewa ta cikin masallaci, amma ba wai ta zauna a cikin masallaci ba. Kamar yadda wasu sun halatta sun ce za ta iya ɗaukan ƙur'ani ta karanta, kamar yadda su kansu waɗanda suka haramta ɗin suka ce cikakken ƙur'ani ne ba za ta ɗauka ba. Wanda suka halatta mata suka ce in har ya halatta ta ɗauki izu biyar, izu goma, izu ashirin, suka ce babu wani dalilin da kuma zai hana ta ɗauki izu sittin ɗin ma ta karanta, saboda izu biyar ɗin ai magana Allah ne, izu goma ma magana Allah ne, izu ɗaya ma magana Allah ne, aya ɗaya ma magana Allah ne. Don haka suka halatta za ta iya ɗauka ta karanta alƙur'ani tunda tana buƙatar ta karanta. Wallahu a'lam.
Tambayarta ta biyu ta ce, malam, mace ce jinin al'ada ya zo mata lokacin sallar azhar, shin idan ta yi tsarki za ta biya wannan sallar? Wannan sallar azhar
za ta biya wannan, za ta biya wannan sallar. Wallahu a'lam.
Malam, wannan ya ce, assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam, tambayata ita ce, akwai aure tsakanina da jikar yayata wacce muke uba ɗaya da ita?
Namiji ne mai tambayan ko mace? Jika ta yayarsa kenan, ba jikarsa ba. Zai iya aure mana, za su iya, tunda ba jikarsa ba ne. Inda jikarsa ce mubashara ba zai aure ta ba.
To, wannan yake cewa, malam, na kasance ni ɗalibin ilimi ne wanda a kullum yake, akwai wani abun da yake rikitar da ni kullum, malam, shi ne nake son malam min ƙarin bayani. Wai abun da yake cewa, malam, saɓon Allah ya yawaita a doron ƙasa, kuma a lokacin da ilimi shi ma kuma gashi ya yawaita. Wai malam, me ya jawo hakan?
Ilimi kala-kala ne. Ilimi kala-kala ne. Akwai wanda ya yawaita, akwai kuma wanda ya karanta. Magana tana buƙatar ƙarin bayani da tafsiri. Kuma da mun ba alaƙa ai dan akwai ilimi ba za a saba Allah ba. Abinda baka gane ba kenan. Ba inda aka ce dan ana da ilimi ba za a saba Allah ba. Masu ilimi suna saba Allah. Da haka babu cin karo. Abin da yake bayyanawa shine mutane ba su aiki da ilimin. Sun nemi ilimin amma ba su yi aiki da shi ba. Kuma zai iya yiwuwa mutum ya samu ilimin kuma bai aiki da shi ba. Ba cewa aka yi in ana saban Allah kawai duk jahilai ne suke saban Allah ba. A'a, hatta masu ilimin ma suna iya saba wa Allah. Don haka ga ilimin gashi, amma mutane sun ƙi aiki da ilimin sai suke zuwa suke saba wa Allah. Zai iya yiwuwa, kuma wannan aibu ne, ba abin yabo bane, abin suka ne. Wallahu a'lam.
To Allah ya saka da alkhairi.
To wannan wai ya aiko mai tambaya wai jikarsa zai iya auren jikarsa ba zai aura ba. Bai halatta ba.
To wannan na ƙarshe yace assalamu alaikum malam ataya ni da addu'a domin ina fama da matsanancin ciwon kai akalla kusan shekara 15. Ataya ni da addu'a da kai da masu sauraro. Na ƙarshe shine wanda shi ma wani ɗalibin wannan makarantar ne yana zuwa kullum. Yace malam ataya ni da addu'a domin a yau din nan da safe na shiga wanka wani ya shiga ɗaki na ya ɗauke min wando wanda akwai kuɗi jari na a ciki ya kai 70,000 wanda nake so ataya ni da addu'a Allah ya tona asirin shi ko kuma Allah ya mirin. Da duk wanda suka turo dai suna fatan a taya su da addu'o'i saboda matsalolinsu da dama. Allah ya yi mana malam sai a musu addu'a.
Mai ciwon kan shekara 10 kam ai wannan da kyar dai ba kabari zai kai ka ba kuma. Allah ya baka lafiya amma dai ka je asibiti gaskiya. Yawancin ku mutum sai ya zauna yana da wata cuta ko rashin wayewa ko kauyanci ko talauci sai ya sa ya ƙi ya tafi asibiti ya je a bincika shi. Lafiyarka ita ce jarinka. Duk abin da kake da shi ka sayar ka tafi aje a duba ka. At least a gane wani ciwo ne yake damunka. A ɗora ka akan wani magani. Kana da kuɗin maganin ko ba ka da shi ka san yadda za ka yi ka rayu. Amma yanzu mutum ya zauna ciwon kai na Allah da Annabi shekara 13 abu ɗaya. Kuma ka turo ka ce a taimaka maka da addu'a nan za a yi maka addu'a Allah ya yi maka. Amma ka je ka nemi magani. Da cewa kai kayi magani baka samu ba to wannan maƙuli. To amma ina tabbatar maka za a gano me ye sababin ciwon. Da haka muna maka addu'a Allah ya yi maka wannan ciwo. Ko dai ciwo ne na zamani ko kuma ciwo ne na aljani. Akwai wanda suke fama da shafan aljan. Sai kai kokari ka nemi masana su yi maka bayani. Kuma za ka samu waraka in Allah ya sa da akwai magunguna da yawa wallahi suna maganin ciwon kai sosai sosai kuma ana samun nasara da dacewa a kai. Ka samu malamai waɗanda suke suna da ilimi akan harkar magunguna da na gargajiya da na zamani. Musamman masu magungunan gargajiyan nan yanzu za ka ga a duniya kusan an karkata zuwa gare su. Saboda maganin yana yi yana amfani kwarai da gaske. Ka je ka jarraba Allah zai baka nasara. Kai kuma mai wando da aka je aka sace ma kuɗi kai kuma a wando kake ajiye kuɗinka? Saboda Allah fa kaga wannan wani ne ya gane cewa a wandon kake ajiye kuɗin shi yasa da ka shiga ɗakin ka zai ɗauke wandon. Kuna da wasu tambayoyi masu ban mamaki a cikin lamarin kwallaye. Ai asali ba a wando ake ajiye kuɗi ba. To ban sani ba dai Allahu alam. Goro ne ko? To Allah ya maka hanya. Allah ya aurar da kai. Wannan wanda ya sace masa jarinsa 70,000 Allah ya tuna asirinsa. Allah kuma ya dawo masa da haƙƙinsa. Allah ya sa da kanshi ya dawo masa da kuɗinsa. Ya Allah in ma bai dawo masa da shi ba kai kuma ka dawo masa da shi. Iya ɗan jarinsa ne ɗan abin da yake ɗan jalabtawa ne dole ya aiko takarda. Yana neman taimako to nan gaba ka ci gaba da ajiye kuɗinka a gajeren wandonka kenan. Koye kuɗi ake sosai yanzu da ka samu kuɗi ka kai banki ka tura a yi ma transfer ga mai POS ya tura maka me na zuwa ka je kana yawo kana kwana da kuɗi. Ai yanzu ba a yawo da kuɗi manya yayi. Ai kuɗin da ake yawo da su na ɗan kashewa ne na ɗan ƙaramin bukata ne. Da kuɗi sun taru je ka bayar a samu account ɗinka. Kana gani a wayarka da dare yayi sai ka ɗauka ka ɗan duba ɗan alert ɗinka ka gani yaya al'amura suke gudana. Haka ake yi. Amma ka zo ka tara kuɗi har 70,000 kana talaka ba dole wani ya rena maka hankali ya zo ya sace maka ba. Don haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai yi Allah mai ƙarawa kuma Allah mai rayawa ya bamu abinda za mu ci ya bamu abinda za mu sha ya yaye mana damuwoyinmu. In wani mutanen ƙasar Najeriya gaba ɗaya suna cikin wani yanayi na hauhawar farashi da tsada. Ana ta cewa malamai a yi ta addu'a kuma a gaya mutane su koma ga Allah. Tsada ta yi yawa kullum ka je kasuwa abinda ka siya yau gobe ba haka za ka siye shi ba. Da ana maganar dala to yanzu dalan ma tana ɗan raguwa to amma farashin baya raguwa. wannan abun ya zama mana masifa, ya zama mana annoba. Fatanmu Allah maɗaukakin sarki ya taƙaita mana wannan masifa. Allah ya sa mu gyara halayenmu da ɗabi'unmu. Allah kuma ya jiƙan masu rauninmu waɗanda suke shugabantanmu. Allah ka ba su ikon kawo gyara a ƙasar nan. Allah ka sa su san halin matsi da talaka yake ciki. Allah ka sa su san halin damuwa da talaka yake ciki. Shi ma talakan Allah ka sa ya gyara mugun halinsa da ɗabi'arsa mara kyau. Allah ka ba mu jin daɗi, rayuwa mai inganci a nan duniya da kuma lahira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.